sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet ko a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Safinatu Sada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 15 ga watan Agusta shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da martani da kakkausar lafazi akan jita-jita da labaran ƙarya da ake bazawa, da cewa wai shugaba Muhammadu Buhari na cikin matsin lamba akan kada ya tsaya takara a zaben shekara ta 2019.
Kwanan nan ba taro aka yi na ƙungiyar yammacin Afirka na ECOWAS ba, ƙasa uku ke neman takara. Shugabannin ƙasashen ECOWAS guda 15 suka ce wannan ƙasashe guda uku dole su sauka. Shugaban shugaba Muhammadu Buhari, domin ana buƙatar irin kyakkyawan shugabancin da yake wa Najeriya da suke son ya kuma ci gaba da bada shugabanci ga yammacin Afirka.
Haka kuma za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da tururuwa zuwa tashoshin rijistar zaɓe domin ci gaba da rijista bayan da hukumar zaɓe ta ƙara wa'adin sati biyu. Shin masu rijistar sun tantance jam'iyyun siyasar ƙasar?
Zai iya lissawa kaman guda 10 haka ko guda akwai wata jam'iyya na wanda ake ce ma PRP, akwai ita mai mulki APC, sannan akwai
kuma kan haka ne za mu buɗe muku layin wayar mu domin kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan meye muhimmancin mutane su samu katin zaɓe. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Sannan za mu kawo muku labarun wasanni daga Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu wa Baya kuma Kiri. Amurka ta dora takunkumi akan wasu kamfanonin China da Russia da Singapore a yau Laraba saboda bijirewa sharaɗin haramta hulɗan cinikayya da ƙasar Koriya ta Arewa, wani matakin matsawa Pyongyang ɗin lamba na ƙarshe da Washington ta yi domin kawo ƙarshen shirin ƙera makaman nukiliyar ta. Ma'aikatar Bitar Malin Amurka ta zargi kamfanin China Dalian Sun Moonstar International Logistic Trading Company tare da kawarta Since MS Limited ta kasar Singapore da shirya takaddun ƙarya domin samun sauƙin aikewa da wasu kaya da suka hada da barasa da kuma tabar sigari zuwa Koriya ta Arewa da suka samu kuɗi da ya kai dala biliyan ɗaya. Amurka ta kuma ce kamfanin ProfitNet na kasar Russia shi ma ya take takunkumi da Majalisar Ɗinkin Duniya ya gindaya, inda ya yi wa waɗannan kamfanonin aikin aikewa da waɗannan kaya da a cikin wani jirgin ruwan Koriya ta Arewa da daman can aka ɗora masa takunkumi saboda shiga cikin wata cuwa-cuwa na mai zuwa tashoshin jirgin ruwa na gabashin Russia guda uku. Shi ma babban daraktan kamfanin an haramta hulɗan kasuwanci da shi. Amurka dai ta ɗora hannu a kan ƙadarorinsu waɗannan kamfanonin da ke nan Amurka, kuma an haramta wa duk wani ɗan kasuwan Amurka yin hulɗa da su. Wani samami a cikin dare da mayakan Taliban suka kai a tungar sojoji a arewacin Afghanistan ya haddasa kisan ma'aikatan tsaro 40. Wannan farmaki na cikin jerin hare-hare barkatai da 'yan tawayen suke kaiwa a cikin lokacin na asassa daban-daban na ƙasar, wanda kuma ya sanadiyar asarar rayuka masu tarin yawa na sojojin gwamnati. Wani jami'i da bai yadda a bayyana sunansa ba a gundumar Baglan, inda wannan lamarin ya faru, ya faɗa wa muryar Amurka cewa dakarun ƙasar Afghanistan na rundunar ANA su guda 30 da 'yan sanda guda 9 suna cikin waɗanda suka mutu. Wani mai magana da yawun ƙungiyar 'yan tawayen ya ce lokacin harin sun kuma kama tungaye na sojoji guda 2, sannan kuma suka hallaka sojojin Afghanistan 70. Ko da yake sau da yawa 'yan Taliban ɗin sukan yi ƙarin gishiri a duk wani adadi da suka bada. Wannan halin na zuwa ne kwana guda bayan da Taliban ta kwace wani muhimmiyar tungar dakarun Afghanistan ta ANA a kusa da gundumar Faryab. Suka ji inda suka kashe sojoji da dama kana suka kama wasu. Turkiya ta sanar da ƙarin haraji a kan wasu kayan Amurka a yau Laraba. A wata sabuwar jayayya da ke haifar da matsalolin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Ƙarin harajin ya shafi motoci da barasa da gawayin coal da shinkafa da kuma kayar kwalliya da ake shigowa da su da ƙasar Amurka. Matamakin shugaban Turkiya Fuat Oktay ya faɗa a wani sakonsa na Twitter ya ce an yi wannan ƙarin ne a matakin mayar da martani akan matakan ganganci da Amurka ke kawowa na kuntatawa akan tattalin arzikin ƙasar tasu. Shi ma shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ya zargi Amurka da auna Turkiya a yakin tattalin arziki, kuma jiya Talata ya bada shawarar kaucewa kayan latroni na Amurka da take amsa tambaya a kan martani da gwamnatin shugaba Donald Trump za ta ɗauka na kauracewa da Turkiya za ta yi na kayan Amurka. Sakatariyar fadin White House ta da ake kira Sarah Huckabee Sanders ta faɗa a jiya Talata cewa ba ta da wani takamammen sanarwa akan wannan batun. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sandan yaƙi da ta'addanci a Burtaniya sun ce sun gano asalin mutumin nan da aka kama a jiya Talata bayan ya afka da mota a cikin tarin jama'a masu tafiyar ƙasa da kuma masu amfani da kekuna a wajen harabar Majalisar Dokokin Ƙasar a birnin London. Sai dai kuma hukumomi ba su bayyana ainihin sunan mutumin ba ga jama'a, ko da yake dai sun ce ɗan shekaru 29 ne kuma ɗan Burtaniya mai asali daga ƙasar Sudan. Yanzu haka dai ana tsare da shi ne a kan zaton aikata ta'addanci da kuma yunkurin aikata kisa. ‘Yan sanda sun faɗa a yau Laraba cewa abinda binciken ya fi mai da hankali a kai shi ne wato a gano dalilin da ya sa ya kai wannan harin.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta maida martani kan jita-jita da labaran ƙarya da ke bazuwa na wai waɗansu ƙungiyoyin ƙasashen waje suna matsin lamba ga shugaba Muhammadu Buhari cewa kada ya tsaya takarar zaɓe a shekara ta 2019. Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoton.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta maida martani da kakkausar lafazi akan jita-jita da labaran ƙarya da ke bazuwa cewa wai waɗansu ƙungiyoyi na ƙasashen waje da ma ƙasashen ƙetaren suna matsin lamba ga shugaba Muhammadu Buhari cewa kada ya tsaya takarar zaɓe a shekarar ta 2019. Suna cewa wannan labari ƙarya ne saboda baya da tushe. Saɓanin haka ma sanarwar da mai ba shugaba Muhammadu Buhari shara akan sha'anin manema labaru Mr. Femi Adesina ya rattaba mu hannu a kai ya ce ƙasashen waje da dama suna ƙara nuna goyon bayansu akan irin mulkin da shugaba Muhammadu Buhari yake yi. Akan haka ne Malam Garba Shehu a tattauna da ne da shi ya ƙara haske dangane da wannan matsayin na gwamnati.
Ashe kwanan nan ba taro aka yi na ƙungiyar yammacin Afirka na ECOWAS ba? Ƙasa uku ke neman takara, Cape Verde, Liberia da Ghana suke neman su ba a ba su shugabannin ECOWAS. Shugabannin ƙasashen ECOWAS guda 15 suka ce waɗannan ƙasashe guda uku dole su sauka. Shugaban shugaba Muhammadu Buhari domin ana buƙatar irin kyakkyawan shugabancin da yake wa Najeriya da suke son ya kuma ci gaba da bada shugabanci ga yammacin Afirka. Saboda haka duk wanda zai zo ya kawo wannan magana ba gaskiya ya faɗa ba. A'a, kuma dama wani jirgin ta fara buga wani ajiyar da ce da aka san matsayinta a dangane da gwamnatin shugaba Buhari.
Amma a yanzu ganin irin wannan matsin lambar da ake ta amfani da kafofin watsa labarai ko kuma labarai daga kasashen ƙetare waɗanda kuke musantawa cewa ba gaskiya ba ne, wace hanya za a bi domin a takaita su kuma a rage baza su domin za su ci gaba da yin sanadin kawo kace nace a cikin ƙasa?
To wannan abu wannan dole majalisar ƙasa ita za ta yi wannan. A gaskiya matsalar labarin ƙarya ba ma a Najeriya ba, a duniya gabaki ɗaya babbar matsala ce. Kuma ƙasashe kamar na Turai yanzu haka a kaga daga ranar 1 ga watan 5 a Turai an sun fito da mataki wanda yake yanzu haka ɗin nan duk wanda ya yaɗa labarai na ƙarya ba ma shi ba kamfanonin su kansu marfe da labaran yanar gizo cin su ake tara ba ta wasa ba, irin su Google din na su Facebook da su WhatsApp, haka irin kasashe kamar India. To wannan lokaci ne a Najeriya da yake wanda aka taba sai kuka, amma dai yadda abubuwan suke tafiya in ba hankali ba, tsarin mulkin da muke ji da shi, demokradiyya da muke zaman lafiya da muke da ita a kasa, in ba hankali ba sai an gurgunta mana su muna ji muna gani. Saboda haka ina ganin lalle lalle kashanta abinda za a yi wannan kokari da majalisa ta fara yi na yin doka akan wannan abu, dole sai an duba ɗan ƙasa kai wa ƙasar don a kawo gyara kafin abu ya zo lalace.
Amma in za ka tuna Shugaba Muhammadu Buhari ne ya taka birki ga wannan yunkurin da majalisa ke yi na yin dokoki wanda za su takaita yaɗa labarai irin na tsegumi na ƙarya na boge wanda ke iya kawo tashin hankali.
Wannan magana ba gaskiya ba ne. Abin da Shugaba Muhammadu Buhari ya ce duk dokar da za a yi ta keta tsarin mulki ba zai koyi bayanta ba. Amma bai ce kara doka ba, tsarin mulki ce ka da ake ta.
Amma dokar nan, kudirin dokar nan da Natu da Bala na Allah da majalisar dattawa daga jihar Kebbi ya fara, ai magana ce ta irin wannan yaɗa labaran ƙarya. Amma Shugaba Buhari ya ce ba ya sa baki a duk wani abu da zai hana ɗan ƙasa bayyana ra'ayin shi akan al'amarin ƙasarsa.
Idan dai har za a keta tsarin mulkin Najeriya, Shugaba Muhammadu Buhari ba zai sa hannu ba. Amma Shugaba Muhammadu Buhari ko a lokacin da ya ce bai yarda majalisa ta yi doka don tsaftace abin da bai da kyau ba.
Malam Garba Shehu kenan. Kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a ganawa da na yi da shi a Abuja. Yanzu dai 'yan ƙasa sun sa ido su ga irin matakai da za a ɗauka domin tabbatar da cewa an yi wani tsari da ba za a ci gaba da yaɗa labarai na ƙarya wanda zai iya kawo kace nace a cikin ƙasa ba. Umar Faruku Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
An gaida Umar Faruku Musa. Ɗaruruwan 'yan Najeriya na ci gaba da tururuwa zuwa tashoshin rijistar masu zaɓe domin ci gaba da rijista bayan da hukumar zaɓe ta ƙara wa'adin rijistar da sati biyu. Wakilinmu Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
Akwai wata jam'iyya na wanda ake ce ma PRP, akwai ita mai mulki APC, sannan akwai irin jam'iyya ABGA, akwai irin SDP, sannan akwai wata jam'iyya da ake ce ma PDM, akwai PDP, akwai PPR, akwai gasunan Lagos dai muna gani.
Wani ɗan Najeriya kenan ke bayyana kaɗan daga cikin jam'iyyun siyasun Najeriya 91 da hukumar zaben Najeriya yanzu ta tantance kuma ta yi wa rijista. To sai dai kuma bisa ga dukkan alamu ba duk 'yan Najeriya ne suka san yawa ko kuma sunayen dokacin jam'iyyun siyasun Najeriya 91 ba. Akasari dai sun fi mai da hankali ne akan jam'iyyu guda biyu, wato jam'iyyar da ke mulki APC da kuma jam'iyyar PDP. Kamar yadda waɗannan malamai da na yi kicibis da su a birnin Lagos suka shaida mani.
I'm not interested on the other part really. I'm not interested. So it is only PDP and APC.
Zai iya lissawa kaman guda goma haka ko guda. Akwai wata jam'iyya na wanda ake ce ma PRP, akwai ita mai mulki APC, sannan akwai irin jam'iyya ABGA, akwai irin SDP, sannan akwai wata jam'iyya da ake ce ma PDM, akwai PDP, akwai PPR, akwai gasunan Lagos dai muna gani.
Bayyana sunayen jam'iyyun siyasun Najeriya 91 ya biyo bayan ƙarin wa'adi na makonni biyu ne da hukumar zaɓe ta yi ga masu son yin rajista domin karɓan katin zaɓe da za a gudanar, inda hukumar zaɓen ta ce ta ƙara wa'adin makonni biyu. Za a kammala rajistan a ƙarshen wannan wata na Agusta. A lokacin da na kai wa wasu wurare da ake gudanar da rajistan zaɓen, ga abin da wasu da na tarar ke neman rajistan suka shaida mani. Da za ka ina makarantar firamare na St. Agnes da ke nan Sabuyaba, inda kuma ake rajistan masu zaɓe, wato domin samun katin da za a yi zaɓe.
Sunana Babangida Sadama ne Dogara.
To kai wannan rajista ko kuwa?
Ina da rajista. Warai tana nan kuma tun da na yi zaɓe na samu wani wuri mai kyau na adana. To amma ni ba ni kaɗai ba, na sa akwai mutane da yawa waɗanda ba su da rajista, wanda adadin shekarunsu ba su kai ba, wayansu ma sai ranar zaɓe ma adadin shekarunsu zai kai. Saboda haka ni kiran da nike kullun gwamnati tana kashe kuɗi, tana wahala. Why not shawara ce zan bada? Idan mutum ne aka tabbatar dan ƙasa ne yana da BBN, idan ya je da ATM din shi aka tabbatar da cewa lalle yana da BBN, a bar shi ya zabe. Ko mutum yana da driver license, a bar shi ya zabe. Ko mutum yana da passport, a bar shi ya zabe. To an ce lalle sai wannan katin adadin yawan yan Najeriya wanda suke so su zabe za su haura ma sama da miliyan 2, wanda suna so su zabe sun cancanci su zabe ba su da wannan kati. Kaga an tawaye masa hakin su.
Sunana Garba Abdullahi Abdullahi, wazirin Hausa an jihar Lagos. To gaskiya ni a nau shawara ina ganin sati biyu din nan ba za ya warkar ba. Abin da ya sa ko saboda sati biyu ba zai warkar ba saboda da yawa mutanen Najeriya wasu ma lokacin su bai kai ba sai wannan lokacin da satin biyu zai kare kana shekarun su kai na zabe. Kaga ana yi amfani da passport, ana yi amfani da driving license duka wani kancin su a yi zabe in dai an tabbata mutum dama dan Najeriya ne.
Yanzu dai a yayin da hukumar zaben Najeriya ta ƙara wa'adi na makonni biyu, har yanzu wasu 'yan Najeriya bai saka dukkan alamu suna ganin akwai buƙatar a ci gaba da bude wannan rajista har gabanin zaben da za a gudanar domin karɓan waɗanda za su cika shekaru 18 kafin zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Babin Yejibrin, murya Amurka daga Lagos.
Madalla an gaida baban gida Jibrin. In an jima kadan zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan menene muhimmancin mutane su samu katin zabe. Amma kafin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mu shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To, salamu alaikum. Wake magana daga Kwara.
Amin alaika salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To, muna jin ka.
To, kuna tare da Bello Garba Jinani Blas da kan wuta kala-kala na Sifa Kwara kuma mataimakin shugaban masu buga waya na Najeriya Alhaji Musa Garu.
To, muna jin ka malam.
Dangane da abinda ya shahi a wannan musamman ma a wannan rijista, to tana da babban muhimmanci dan duwar kake son mutum. To, ba za ka soke ba in dai har baka da ita. Haka kuma duwar kake son mutum. To, ba za ka ci ba inda habbaka ta naje wannan rijista ba. Da haka muna kira ga 'yan Najeriya waɗanda duk ba su yanki wannan katin ba ta su yi ƙoƙari su ga cewa sun mallaki wannan. Dai shi ne makaminki, su ne makaminsu, kuma su ne garkuwa gare su.
Kwarai.
Muna kira ga 'yan Najeriya su yi ƙoƙari su karɓi wannan rijista. Mai magana Bello Garba, na gode biyo.
To, muna jin ka, mun gode kwarai Malam Bello. To, muna da wani kira daga Yobe. Wake magana daga Yobe. Salamu alaikum. To, ina gade mun rasa wannan kira. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka. To, ga wani kira daga Kaduna. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Maryam Dauda, barka da yammaci.
Ba Maryam Dauda bace.
To, ƴan uwa ne miki, barka da aiki.
To, yau wasannin ka. Dawa muke magana daga Kaduna.
Yaro mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To, muna jin ka Alhaji Musa.
To, alhamdulillah, yanzu dai ni abin da nake kira ga 'yan Najeriya, ku kanku da kuka fito da wannan maudu'i ne, Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
Kuma idan aka dauka duk irin san da kake wa mutum idan baka da wannan ƙura'a ta rijistar jefa zabe, to kaga so ne kawai kake mai san da bai da wani amfani. Da aka kira ga 'yan Najeriya ka excuse din time ɗinka, kai amfani da lokaci ka je ka tabbatar da kai wannan ƙura'a tun daga mun samu hukumar zabe ta dan kare wannan kwanaki. To, gaskiya ya yi ƙwarai muhimmanci, ko muna fatan kamar inda aka saba da shekarun baya aka shiga gidajen radio kuma zabe ta biya domin da dan wasan kwaikwayo ana fadakar da mutane illa rashin wannan katin zabe to ya kamata kuma zabe ta Najeriya ta ji kuma ta yadda da wannan abubuwan ta haka duk mutumin da ka tsakana shi awaji ko kuma kana kauna to idan baka da Qur'an ne kai ka kalle shi ne baka san shi ta haka je ka Qur'an ne
to mun gode to mun gode kwarai Mallam Musa wake magana daga Sokoto Assalamu alaikum Assalamu alaikum wake magana daga Sokoto To kila dai mun rasa wannan layin na Sokoto Har yanzu dai muna magana ne akan muhimmancin mutane su samu katin zabe Muna son mu ji ra'ayoyinku akan menene muhimmancin samun katin zabe Assalamu alaikum
Alaikum salam
Daga ina ake magana
Ana kira daga Gombe ne ake kira
To muna jin ka wake magana
Ibrahim Umar ne daga Gombe ni a ra'ayina katin zabe nan ya kamata mutane su dage su ga sun yi domin shine makamin da zaka yi amfani da shi idan kana son mutum baka da ainihin katin zabe to soyayyanka da kake masa bai da wani amfani yawa saboda haka ina fata mutane su dage su ga sun yi a cikin sati guda gara
to
ina ga gwamnati su dage ta samu a ƙara mana da yafi haka
to mun gode kwarai muna da wani kira daga Zamfara assalamu alaikum
wa alaikum salam
wake magana daga Zamfara
Mallam Barau ne daga kwatar kushi driver Tifa
to muna jin ka Mallam Barau
yawa gaskiya alhamdulillah wannan maudu'i da kuka sanya yana da kyau ga dukkan yan Najeriya masu kishin kasa kuma masu kishin wannan lokaci na mulkin siyasa da muke tare da shi to gaskiya muna bada goyon baya ga ainihin mutane wanda suke ba su da rijista su yi kokari su yi rijista dan su zabi ainihin shugabanni masu nagari wanda za su rika mu kasan mu da
to mun gode kwarai da kuma da wannan kira daga Zamfara muka kawo karshen daukar wayoyin mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4:22 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
za mu soma labarin wasannin ne yau da labarin kashe din hukumar kwallon kafa ta duniya akan kasar Ghana da Nigeria na hana musu shiga duk wani wasa na duniya a bisa laifin abinda aka kira yin shinshigi a cikin harkokin kwallon kafa na kasashen su ita dai kasar Ghana wato hukumar ta yi mata kashe cewar daga nan zuwa ran 27 ga wannan wata ta dakatar da niyarta na rusa hukumar kwallon kafar kasar ne yadda ta samu asali daga zargin cin hanci da karbar rashawa da an kaban kado a wani video da dan jaridan nan mai binciken kwakwab Anas Armiyawa Anas ya dauka wadda aka nuna wa duniya ita ko kasar Najeriya ka shedinta shine ta tabbatar da ta mayar da shugaban hukumar kwallon kafar na hukumar kwallon kafar ta NFA ya kuma hannun Amajuddin da kuma babban magatakaddarta Muhammad Sanusi nan da ranar 20 ran litiri kenan ga watan Agusta shekara ta 2018 a watan da ya gabata ne Chief Giwa da ke jada Amajuddin din ya ayyana kansa yana mai cewa shine shugaban hukumar kwallon kafar ta Najeriya na gaskiya har yau dai akan maganar na rusa hukumar kwallon kafar kasar Ghana daga dukkan alamu an samu rabuwan kai a gabar hukumar na kwallon kafar ta Ghana fuskan shugabancin ta kenan yayin da wasu waɗanda lamarin nan bai shafe su ba wato mambobin committee zattarwa kenan ke fafatawa da gwamnati a kotu akan wannan niyya nata na rusa hukumar wani bangare kuma suna nan su kuma suna yayata wata zantarwar da ke nuna rashin amincewa ga su wannan mambobi na kwamitin zantarwar Kungiyar alkalan kwallon kafar kasar Ghana daga atakaici ta caje Linen Adi da Joseph Wellington da kafawa kungiyar kashin kasa sa'annan aka gabatar musu da takaddan tuhuma tun ranar Juma'a. Mutanen nan guda biyu dai suna a cikin jami'an da video nan na Anas mai binciken kwakwafi ya kamo suna karbar rashawa domin taimakawa ungiyoyin wasa su nasara a wasannin su. Tungiyar kwallon kafar Black Satellite na kasa da shekaru 20 a ranar Lahadi ta samu nasarar shiga gasar cin kofin Afirka na matasa kasa da shekaru 20 bayan ta yi kunnin doki da kasar Benin a birnin Kotono. Zagaye na biyu kenan wanda nasarar ta ya kama da yawan goluka 4-2. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren ma'aikatar cinikayya na Amurka Wilbur Ross tare da tawagar wakilan majalisa masu bada shawara ga shugaban kasa akan harkar cinikayya da Afirka a lokacin da suka kai ziyara a wasu kasashe hudu na Afirka sun bayyana wasu yarjejeniyoyin kimanin dalar Amurka biliyan 1 da suka kulla da yan kasuwa daban-daban masu zaman kansu na kasashen da suka ziyarta din. Mashawarta na kyauta da zaton cewa za su kammala magana akan karin wasu yarjejeniyoyin ciniki na dalar Amurka fiye da biliyan 2 a cikin 'yan kwanakin nan masu zuwa. A ziyarar da suka kai kasashe hudu da suka hada da Habasha, Kenya da Cote d'Ivoire da kuma Ghana, Sakatare Rose ya ratta ba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin shi da ministan kudin Ghana don karfafa dangantakar cinikayya a tsakanin kasashen biyu. Haka ma a lokacin da suka tsaya kasar Habasha, karaman sakataren harkokin cinikayya Gilbert Kaplan shi ma ya saka hannu akan yarjejeniyar hadin kai da kasar Habasha da gwamnatin Kenya. A Ghana kuma Sakatare Rose ya jagoranci tawagar wakilan Amurka a taron tattaunawar da aka yi da shugaban kasa Nana Akufo Addo da mataimakin shugaba Muhammadu Bawumia tare da ministan cinikayya Alan Kiramanta da ministan lantarki Boke Ayarko da kuma ministan kudin Ken Opori Ata. Haka kuma shi ma karamin sakatare Kaplan ya jagoranci tawagar wakilan Amurka din a taron zantarwa da suka yi da wakilan gwamnatocin kasashen Habasha, Kenya da Cote d'Ivoire inda suka gana da masu ruwa da tsakin gwamnatocin ciki har da shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta da shugaba Alassa Otoro na Cote d'Ivoire da kuma ministan kudin Habasha Abrahaman Teske. Haka kuma tawagar sun tattauna da manya-manyan 'yan kasuwa da kamfanoni daban-daban na Amurka wanda dama suna gudanar da harkokin kasuwanci da waɗannan ƙasashen. Har ila yau tawagar sun gana da shugaban babban bankin raya ƙasashen Afirka na ADB domin ƙarin fahimta akan yadda bankin ke bada tallafi a nahiyar Afirka. Wannan tallafin kuɗaɗe yana da mahimmanci ga kamfanonin Amurka da ke neman kwangiloli a ƙasashen na Afirka. A yarjejeniyoyin da aka kulla a lokacin wannan ziyarar zuwa kasashen Habasha, Kenya da Ghana na nuna ayyuka da ake baiwa fifiko a sassa daban-daban na raya kasashe don taimakawa wajen samun ci gaba mai dorewa. Haka kuma yarjejeniyoyin na bada dama ga gwamnatocin da abin da ya shafa wajen samun hurumin sukunin tunkarar matsalolin da ke haifar da cikas ga kamfanonin 'yan kasuwan Amurka da ke son gudanar da harkokin kasuwanci a waɗannan kasashen guda uku. Amurka na samun ci gaba a Afirka kuma za mu kasance masu karfafa abokantakan kasuwanci da ci gaban tattalin arzikin nahiyar Afirka, a cewar Sakatare Rose. Muna ci gaba da gano mafita ga matsalolin da ke toye harkokin kasuwanci ta hanyar fitowa da sababbin hanyoyin mu'amala a tsakanin 'yan kasuwar mu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labarai amma a takaice.
Amurka ta dora takunkumi akan wasu kamfanonin China da Russia da kuma Singapore a yau Laraba saboda bijirewa sharaɗin haramta hudan ciniki da ƙasar Koriya ta Arewa, wani matakin matsawa Pyongyang din lamba na ƙarshe da Washington ta yi domin kawo ƙarshen shirin makaman nukuliyanta.
To da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin kowa da kowa, ni Safina Tasada Sodange ke cewa mu kwana lafiya.